ربي إنهنكم
ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yau muna ladi kenan ko 11 ga watan Ramadan hijira 1444 wanda yake daidai da 2 ne ko 3 2 ga watan 4 miladiya 2023 jiya in mun manta ba mun kwana wato karshen aya ta 34 a wannan sura mai albarka wato surat Ibrahim. Yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 35. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa. Ubangiji yace bismillahirrahmanirrahim wa iz qala ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Jiya mun karanta cewa annabi Ibrahim ya kawo iyalansa wato ya ajiye a wannan wuri wato na Makka a wuri wanda yake ɗakin Kaaba inda yake cewa rabbi inni askantu min zurriyati. Ubangiji lalle na wato aje wani sashe daga cikin zuriyata yawa inda baitul muharram a masallacin ka ɗakin ka wanda yake mai alfurma. To bayan ya aje su sai annabi Ibrahim da ya juya zai tafi bayan abin da ya wakana tsakaninsa da matarsa Hajara sai ya juyo sai ya musu addu'a yake cewa rabbi ij'al hadzal balada. Waɗansu malaman suka ce bayan daga baya Ubangiji ya aiko shi ne ya gina ɗakin Kaaba, wasu kuma suka ce a lokacin da zai tafi ne wato yake cewa Ubangiji wato ij'al hadzal balada ka sanya wannan gari na Makka amina wato gari ne mai amincacce. Wato Allah kuma ya amsa addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam muka ce domin ya sanya ɗakin Kaaba ko kuma garin Makka ya zama harami wanda ba a zubar da jini, ba a zubar da jinin mutum a ciki, ba a zalintar kowa, ba a farautar dabbar da take wannan hurumin, sannan kuma ba a yankan ciyawa. Yace wa junubni Ubangiji ka nisantar da ni wa baniya da ya'yana anna abdul asnama wato kada mabauta magumaka a wannan guri. Annabi Ibrahim ya roki Allah ya kiyaye shi da zuriyarsa, kuma Ubangiji ya kiyaye shi wato da zuriyarsa din bautar gunkin. Rabbi yake cewa Ubangiji innahunna lalle su waɗannan gumaka adallanna katsiran minan nasi sun batar da mutane da yawa wajen sa mutane su bauta musu. Faman tabi'ani duk wanda ya bi ni akan kare ta Allah fa innahu minni Ubangiji ka sani nawa ne, kuma na sani wanda ya saba min fa innaka ghafurur rahim lalle Ubangiji kai mai gafara ne. Nan ba mun karanta shi jiya sai mu tashi gaba. Na'am.
Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram.
Na'am.
Rabbana liqimus salata waj'al lawlata minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun.
Annabi Ibrahim ya ce rabbana Ubangiji mu inni askantu min zurriyati na ajiye wata daga cikin sashen zuriyata, don ya ce sashi saboda ainihin Hajar ya ajiye da ɗanta Isma'il. Bayan ya koma can kuma inda Saratu take, ita ma Allah ya bata ciki daga bata a faɗa Ishaqa. To shine yake cewa Ubangiji na ajiye wani sashe daga cikin wato zuriyata wato biwadin ghaira dhi zar'in, a wani kwari wanda yake baya nomuwa babu shuka a wurin domin ba a samu ruwan sama, inda baitul muharram wato a ɗakin ka wanda yake mai alfurma. Wato shi ne malaici allazi kana qabla tufan, wanda da ɗakin yana nan kafin ruwan tufana, amma bayan ruwan tufana ya rushe ɗakin Kaaba din. Yawa ya tumbike alamominsa illa iyaka, don har da zai gina ma sai da kaida malaika Jibril ya zo nu shata masa iya asalin gurbin ɗakin, saboda ruwan tufani ya riga ya shafe wurin, kuma an samu shekaru masu yawan gaske. Annabi Ibrahim ya ce na aje zuriya ta a wannan wuri, rabbana liqimus salata dan su tsaye da sallah. Ubangiji roƙon da zan yi fajala afidatan nasi, ka sa zukatan mutane tahwi ilaihim takarkata zuwa ga wannan gurin. Abdullah bin Abbas yake cewa da Annabi Ibrahim ya ce da Ubangiji ka sanya zukatan mutane, wato bai ce minan nasi ba, zukatan wasu daga cikin mutane muminai kenan, yake cewa wato lahanat ilal farisa wa rum, da farisa da rum sun yi begen zuwa wannan gurin. Warzuquhum, Ubangiji ka arzuta wannan iyalai nawa mina samarati daga dan itace la'anan mai shukuruna ko sa gode maka. Na'am. Rabbana innaka
ta'lam, Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin,
na'am,
wa ma yakhfi arwahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa,
na'am. Ubangiji yake cewa wato sai Annabi Ibrahim ya shiga bada addu'a yake cewa Rabbana Ubangijinmu innaka ta'lam ma nukhfi, ka san abin da muka koye wato cikin abin da muke surrantawa, wa ma nu'linu da abin da ma muka bayyana, kuma fa'ala la min shay, ba dai abin da yake buyawa Allah wato komi karancin abin fil ardi wala fi sama, a ƙasa ne ko a sama. Ana kenan malamai suka ce wannan zai iya yiwa maganan Allah ne, zai iya yiwa Allah ne ya faɗa. Shi Annabi Ibrahim alaihi salam abin da yace Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin, Allah ka san abin da muka boye, ka san abin da muka bayyana, wa ma yakfa 'ala Allah min shay, babu abin da yake buyawa Allah ko meye ne fil ardi wala fi sama, a ƙasa ko a sama. Mun gane ko? Yawwa. Ko kuma Ubangiji ne da kansa yace wa ma yakfa 'ala Allah min shay, ai babu abin da yake buyawa Ubangiji a ƙasa abin yake ko a sama. Alhamdulillah.
Alhamdulillah alladhi wahaba li al-kibar Isma'ila wa Ishaq. Inna rabbi la sami'u du'a.
Na'am. To bayan Annabi Ibrahim ya aje Hajara matarsa wannan wuri ya tafi, da yaje can kuma ita kuma Saratu sai Allah ya bata ciki. Ita ma sai ta haifi ɗa namiji. Wannan Annabi Isma'il shine babba, don shi aka fara aihuwa. Yawwa, kamar dai da ingantattun hadisai suka tabbatar da abin da ya faru, duk da yake akwai waɗansu ruwayoyin sun ce Ishaq aka fara, amma dai a dalilin wannan cikin ne da Ubangiji ya kaddara abin da zai faru da faru na ɗauko zuriyar Annabi Ibrahim ya ajiye su a Makka, sai Hajara ta samu ciki, ita kuma Saratu ce ba ta zauna da ita ba. To shine, to bayan ya koma kuma ita ma Saratu sai ta samu ciki, shine shi kuma wancan da aka haife shi aka sa masa suna Ishaq. To shine Annabi Ibrahim sai ya yi wa Allah godiya da ya bashi ƴaƴa maza guda biyu bayan yana da shekarun girma, sannan kuma wato Allah ya sa su duk suna cikin annabawa. Sai yake cewa alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah allazi wahaba li al-kibar Isma'ila wa Ishaqa. Wai malamai suka ce fara ambaton Isma'il din ma ya nuna cewa Annabi Isma'il shine babba. Yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bani wahabali, ya ban kyauta alal kibari bayan shekaru sun yi nauyi, domin ba a saba gani ba dattijan da ya shekara 80 ya aihu sai dai wanda Allah ya zaba. Yawa, wata kyauta ce daga Allah wanda yake bada ita. A ce dattijo ya shekara 80 kuma ya aihu, kamar mace ne ta shekara 50 kuma ta aihu, domin ita mace ta shekara 50 mahaifar ta bushewa take. Yawa, hailar ma bata yi, ko in bata haila ko ba za ta aihu ba. Yawanci bayan shekara 50 mata ba su cika aihuwa ba, haka kuma maza, duk da cewa waɗansu malaman suka ce namiji zai iya kaiwa shekara 120 yana aihuwa, amma a mafiya yawan a galibiyar aihuwarsu tana tsayawa daga shekara 80 ne. Shi ne Annabi Ibrahim ya godiya, ya ce godiya ta tabbata ga Allah alladhi wahaba li al-kibari Isma'ila, wanda ya bani bayan girmana ya bani Isma'il wato wa Ishaqa da kuma Annabi Ishaqa. An ce wato a lokacin da ya haifi Annabi Ishaqa yana shekara 99 99 kenan, kaga tsakanin Annabi Ishaq da Annabi Isma'il ya kai wato shekara kusan, dan wannan an masa albishir da samun ɗa ko a'a, an masa albishir da sa bayan abin da ya faru ya faru, ya ɗauki Hajar ya je ya ajiye ta a nan Makka. To ya koma da iyalinsa can inda yake zaune, ai ba a zo masa albishir da ɗa ba har sai lokacin da za a halakar da mutanen Annabi Lutu, lokacin da wannan kissa da take ce mana ka ambaci kissar Daifi Ibrahim al-Mukramin. wato bakin Annabi Ibrahim, mala'iku da suka je gidan Annabi Ibrahim har yanka musu dan dalo basu ci ba, hankalin sa ya tashi yace menene labarin ku, fa ma katubu kuma ayyuhal mursaluna. To a lokacin suka yi masa albishir da cewa zai samu da, to a lokacin matarsa tana zai, har take cewa ajuzun hakim yanzu mace tsohuwa baka rara ma wanda mahaifarta ta bushe, a ce za ta samu haihuwa. Kisosin sun zo a wurare da yawa cikin Alkur'ani. To amma lokacin da aka haifi Annabi Isma'il, bayan an haife shi har an je an ajiye shi, lokacin nan Annabi Ibrahim yana da shekara 85. Kaga an samu shekara 14 kenan tukun aka haifi Annabi Isma'il. Kaga tsakanin su kenan shekara 14. Yawa, indai wannan lissafin ya inganta daga malaman tarihi, domin lokacin da Namaruzi ya kore shi a garin su, zai halaka shi, ya fita da matarsa Saratu. Har sun yi wannan tafiye-tafiyen da suka je, shi wancan sarki ya dauki kyautar baiwa ya bawa ita Saratu. Baiwar da ita ta bawa Annabi Ibrahim kyautata, ya yanta ta kuma ya aure ta. To suka samu da Annabi Isma'il, wanda ya dauko ta zo ya ajiye ta, da tace ba ta zauna da ita ba, zo ajiye ta a nan dakin Kaaba. To kaga ka lissafa, za ka ga tsakanin Annabi Isma'il da Annabi Ishaqa ya samu akwai shekara 10. Dan tunda sun ce wannan godiyar da Annabi Ibrahim yayi a lokacin yana shekara 99 ne, yake cewa alhamdulillah, imma a lokacin aka haife shi, imma a lokacin aka haife shi, dai kaga tsakanin nasu ya kai shekara 10. Yace godiya ta tabbata ga Allah alladhi wahaba li al-kibari Isma'ila, wanda wato bayan girma na ya bani da Isma'il. Yawa, wa Ishaqa da kuma Annabi Ishaqa suka ce ya haifi a wani abin din, kuma ya haifi Annabi Ishaqa lokacin yana da shekara wato 112, wannan kuma ya haife shi yana da shekara 99. Nawa ne bambanci shekarun kenan? Nan kuma 13 ko? Yawa, shekara 13. Yace inna rabbil sami'u du'a, ubangiji, lalle ubangiji na mai amsa addu'a ne. Rabbij'alni muqima salati. Yake cewa rabbij'alni, ya ubangiji ka sanya ni muqima salati, ni mai tsaida sallah ne, wato wa min zuriyati, a cikin zuriyata ma lalle ka sa suna masu tsaida sallah. Malam yake cewa wai Annabi Ibrahim sai ya zo da man. Yawa, da ya zo da wannan shine li'ilamillahi ta'ala lahu min annahu anna min kufaru, wai Allah ya sanar da shi cewa zuriyata za ta yi tsawo, kuma a zuriyar za a samu kafirai. Shi yasa ya zo da min din, saboda ya cashanta cewa ubangiji ka sa wasu daga cikin zuriyata su tsaye da sallah. Ma'ana kada dai bayana ya dishashe ya zama ba samu ma tsaye da sallah ba a bayana. To Allah kuma ya yarda, Allah ya bashi Annabi Isma'il a tsatsansa, sannan aka bashi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tsatsansa. Yake cewa rabbana wa taqabbal du'a, ubangiji ka dai amsa min addu'a ta. Na'am.
Rabbana tubrili wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab.
Rabbana fili, ubangiji ka gafarta min wal walidayya da kuma mahaifata mahaifana. Aka ce yayi wa mahaifansa addu'a nan kafin ta bayyana masa cewa wato mahaifinsa abokin gabar Allah ne. Wakila wasu ka ce ai mahaifiyarsa ta musulunta. Yawa, kuma ita ma mahaifiyar ita dai za a yi cewa walidayya. Yawa, mun gane ko? Saboda yasa wata kira'ar suke cewa wai wato rabbana ghafirli waliwalidati, ubangiji ka gafarta min da mahaifiyata, amma wannan su zo waliwalidayya da mahaifana. Ubangiji ya ce wal mu'minina, ka amsa min, wato ka gafarta min, ka gafarta wa iyayena, ka gafarta wa mu'minai, yawma yaqumul hisabu, a ranar za a tabbatar da hisabi. Na'am.
Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun.
Na'am.
Innama yu'akhiruhum liyawmin tazkaru fihi al-absar.
Ubangiji yace wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Kada wato kazaci cewa ubangiji yana rabkana gabarin abin da kafirai suke aikatawa. Wai cewa ubangiji yana rabkana, malamai suka ce Allah ne yace fala tahsabannallahu mukhlifu wa'di, kada ka zaci ubangiji zai saba alƙawari, wato wa'dihi rusula ko zai saba alƙawarin manzanni. aka ce a cikin wannan aya ana dai bawa wanda aka zalunta haƙuri ne, mana ana bawa annabi da muminai da mutanen Makka suka zalunce su cewa su sani Allah bai ya bacci. In dai mutum ya zalunce ka ka bar shi, to Ubangiji kuma ya alƙori zai saka maka daga zaluncin da ya maka. Mun gane ko? An ce idan aka zalunci mai ƙaramin ƙarfi kuma ya barwa Allah, ko ya ce Allah ya sa ko bai ce Allah ya sa bai bari akan Allah ya saka masa, Ubangiji zai rantsuwa zai ce wa izzati wa jalali, na rantse da buwayata, na rantse da girma na, la'ansurannaka wala wahdi, sai na taimake ka ko ni ni kadai ne. Saboda haka in an zalunci mutum har ya bari kai da kai zaluncin, wato kada ka zaci wato cewa wannan mutumin wato ya ka riga ka zalunce shi a banza, ka riga ka ci banza a kansa, yawa ya maka tarko ne, gara ma ya yi yunkurin ramawa din a duniya. Amma idan bai rama ba ya barka, kada ka zaci wai ka ci banza ne, a Ubangiji subhanahu wataala ya yi alƙuri zai rama masa. Kuma Allah rantsuwa ya ma ce wa izzati wa jalali, na rantse da girma na da buwayata, la'ansurannaka wala wahdi, sai na taimake ka ko ni ni kadai ne. To yanzu Allah yana buƙatar wani ko sarki zai taimake ka sai ya nemo wani taimakon wani a gari? Balle Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka wannan dai saboda nuna girman wato laifin zalunta mai ƙaramin ƙarfi wanda ba shi da kowa, ba shi da gatar da za a rama masa zaluncin da aka yi masa, to Allah zai tsaya masa ya zama masa shine wato kafil ɗinsa. Shine Ubangiji yake cewa wala ta sabanna alladhina wala ta sabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimuna, ko wato kada ku zaci Ubangiji yana rafkana amma ya alamu zalimi, amma ya amalu zalimina bisa abinda alzalimi suke aikatawa, inama yu'akkiruhum, Allah ya musu jinkiri ne da yaumin, ga wata rana ta shiga su fil absaru, ranar da wato ido za ta saki ganinta, saboda tsoro da tashin hankali bata ma iya kiftawa. Mun gane ko? Saboda tashin hankalin li hauli matara, saboda tsoron abin da ta gani, wato ana cewa shakasal basaru, mutum ya saki ganinsa. In mutum ya zo mutuwa sanda aka ja ransa wato ya fita, za ga idanun yana bin ran, shine ake cewa shakasal basaru, ya saki ganinsa ba zai iya kiftawa ba. To wannan shine irin halin da mutane za su tsinci kansu a filin alkiyama, saboda tashin hankalin da za a shiga mutane ba za masu iya kifta idanunsu ba, saboda kada a wajen kiftawan daga ɗan rifewa da buɗewar kana rifewa, kafin ka buɗe baka san me zai faru da kai ba. Saboda haka Allah ya ce shaki satun absarul ladzina kafaru, magannan kafirai ranan alkiyama suna sake, ba sa iya wato kiftawa. Shi yasa Allah ya ce Allah ya yi tanadin sakamako ne ga mutanen da suke zaluntar wato masu kananan ƙarfi, li yaumin, ga wata rana ta shiga su fil absaru, ranar da maganne suke wato saki kallon su ba sa iya wato kiftawa. Mutsiina
muhdina muqni ruzihim la yartadu ilayhim darwuhum wa afiraduhum hawa.
Ubangiji yace muhtiina, a ranan za ka ga mutane wato suna gaugawa, muqni ruusihim, wato sun daga kansu sama suna jira su ji me za a ce za a wato Ubangiji zai ce a aikata da su. Hankalin su duk ya koma sama, suna jiran umarni daga wajen Ubangiji. Allah ce la yartaddu ilayhim tarfuhum, babu wanda yake iya sunkuyar da kansa, kowa ya kafe kansa a saman, kuma kowa ya bude idanunsa garau, wato babu kiftawa saboda jin tashin hankali da tsoro. Allah ya ce wa afidatuhum hawa, zukatan mutane kuma sun cika wato da tsoro, shine kaliyatun min al-aqali li fasi, hankalin su ya fita ba sa tunanin halin ma da suke ciki saboda tashin hankali.
Wa anzirin nasa yawma yatihim al-azabu wa yaqulu alladhina zalamu rabbana akhirina ila ajalin qaribin
nujibna
wa daga wa nattabi'ir rusul alam takunu akhathu min qawli ma lakum min zawal.
Ubangiji yace wa anzirin nasa, ya Muhammadu ka tsoratar da mutane, ka tsoratar da kafirai, yawma yatihimul azabu, ranan da azaba za ta zo musu ita ce ranan alkiyama. Fa yaqulu alladhina zalamu, waɗanda suka cuci kansu da kafirci za su na cewa rabbana akhirna ubangiji ka jinkirta mana man bi anta ruddana ila dunya kame da mu gidan duniyan nan ka kara mana lokaci ila ajalin karibin zuwa wani lokaci wanda yake makusanci in mun je duniya nujib da'awataka zamu amsa duk kiran da kai mana zamu bi wa'azin da aka yi mana zamu amsa kiran ka hanyar kade taka wa natabi'i rusul za kuma bi manzanninka sai ubangiji ya ce mu saboda zargi awalam takunu aqsamtum min qablu kun manta ne da a gidan duniya ai kuna rantsuwa malakum min zawali cewa babu wani tashin alkiyama babu abin da zai gusar da ku a cikin wannan duniya din wa ma yuhlikuna illa dahr kuna cewa babu abin da zai halaka ku sai shudewar zamani kurin in mutun ya tsufa yayi tsufa yayi tukuf tukuf in ya fadi ya mutu a saki aihuwa sai yana yaro a wani gida shine wato kun yi rantsi da Allah a lokacin da kuke gidan duniya malakum min zawal babu abin da zai gusar da ku wato daga gidan duniya Imam al-Qurtubi ya kawo waɗansu maganganu a cikin tafsirinsa da yake cewa Ubangiji subhanahu wataala ya amsa maganganun kafirai guda biyar kafirai sun masa tai na magana kuma Allah yana ba su amsa daban-daban guda biyar amma hudu na farko kowanne in an tambaye su suna sake samun wata dama su yi wata tambayar amma sanda suka yi tambaya na biyar amsar da aka ba su daga nan kuma ba sake magana ba har abada yake cewa a malam yake cewa Allah ya ce wato wa andirin nasa kayuwa mutane gargadi Abdullahi bin Abbas yake cewa ana nufin wannan a gargadi kafirai ne na duniya wannan su malaman suka ce ayan ta sauka akan a gargadi mutanen Makka ne yawmi atihimul azabu randa azaba za ta zo musu ran alkiyama ma'ana ka tsoratar da su wannan rana ta alkiyama ranan da azaba take zuwa aka ce wai an kebe ranan alkiyama da cewa wai ranan azaba wato ko duk da cewa ita ma kuma ranan lada ne tunda mu'mine kuma nan nan ake ba su littafin su ta hannun dama ai a ba su sakamakon su to amma saboda tashin hankalinta hata mu'minan ma sai hankalin su ya tashi waɗansu da yawa wanda tukun daga baya waɗansu Allah zai amintar da su daga tashin hankalin wannan ranan ubangiji ya ce fa yaqulu alladhina zalamu sai wato waɗanda suka cuci kansu da kafirci su ce rabbana akhirna Allah ka jinkirtar da mu ila ajalin karibin zuwa wani lokaci an ce za su tambaye Allah su dawo duniya mun gane ko a lokacin da suka gaskiya a lahira kallon su na gaskiya a lahira shi yasa kuma za su roki su dawo duniya da ai a duniya din sun karyata wannan gaskiyar to yanzu kuma sun ganta yawa sun ganta haƙul yaqini mun gane ko yawa to tunda sun ganta haƙul yaqini yanzu za su roka to ai sai su dawo yanzu kuma su yi aiki saboda yanzu kan kuma wato sun ga gaskiya za suka ce nujib da'awataka in mun dawo zamu amsa kiranka zamu musulunta wa natabi'u rusula zamu bi manzanninka Allah ya ce musu alam takunu aqsamtum min qablu ai da kun yi rantsuwa a duniyar malakum min zawali cewa ku babu abin da zai gusar da ku wato ma'ana babu mutuwa babu tashi wato bayan mutuwa kenan mun gane ko ai kun faɗi wannan sai malam yake cewa wato kamar yadda bai Imam al-Baihaqi ya fitar da hadisin wanda wato Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya kawo shi yake cewa kafirai za su ce a cikin suratul Ghafir Ubangiji subhanahu wataala ya kawo fadin kafirai da suke cewa rabbana amattana sanataini Allah ka kashe mu sau biyu wa haytana sanataini Allah ka raya mu sau biyu saboda haka fa atarafna bi zunubina yau kan mun yi furuci da kanmu da laifin da muka aikata wato fahal ila khurujin min sabilin akwai wata hanya da zaka bamu dama Allah mu fita mu koma duniya idan mun je zamu je yau kan tunda ka kashe mu sau biyu an ce kisa na fari bayan Allah ya halicci mutane a alamu zari an sa su a ma'aifa an wannan kenan suna dugon mani suna matatu lokacin da Allah ta'ala ya busa musu rai bayan sun kai kwana 120 a cikin ma'aifiya an haife su kaga mutuwa daya da rayawa daya kenan sannan ba so su rayu a gidan duniya wato Allah madaukakin sarki ya karbi ransu bayan zaman su na kabari Allah ya sake raya su saboda tashin alkiyama to shine suke cewa amatta nasnatai ne Allah mun ga ka kashe mu sau biyu wa hayata nasnatai ne kuma ka raya mu sau biyu fa atarabna bizunubina ubangiji yanzu kan mun yadda mun yi furici da bakin mu da laifukan mu fa hal ila khuruji min sabil zamu samu dama mu fita mu koma duniya ne fa yujibuhumullahu sai Allah ya amsa musu har yanzu dai a cikin surati ghafir din sai Allah ya ce musu zalikum wannan magana kuke da bakin ku ai mantawa kai bi annahu idza du'iya Allah wahdahu inda an kira ku zo ku bautawa Allah shi kadai kafartum kafirciya kuke wa in yushrak bihi tu'minuna wato cewa wa in yushrak bihi tu'minuna ko wato idan kuka kafirce masa wato kuna ga mu wa in yushrak bihi in a gidan duniya kun kafirce Ubangiji subhanahu wataala yau anan kuma kun zo kun yi imani shine Allah yake ce muku ai in kun kafirce a gidan duniya to akwai ran da kuma za ku yi imani shine abin da so gani a gidan lahira wanda shi ya sababa musu yin imani Ubangiji yace fal hukumullahi aliyul kabir a yau a lahira hukunci na Allah ne shi kadai al-aliyyu madaukaki al-kabir wanda yake kuma mai girma sannan har yanzu tambaya ta biyu ita kuma Allah ya kawo mana labarin ta cikin surati sajada Ubangiji yace kafirai suna cewa rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan rabbana ubangijinmu ba sun mutu kenan sun ga abin da so gani a lahira za su ce rabbana ubangijinmu absarna yau kan mun ga abin da muka gani mun ga gaskiyar yau da ake gaya mana a duniya wa sami'na kuma mun ji gaskiyar da ake ba mu labari farji'na na'mal salihan Allah ka mai da mu duniya za mu aikata abu mai kyau inna muqinuna yau kan mun tabbatar wato ba sarki an bauta daga siya sai Allah mun tabbatar fajibuhum Allah anan ma sai Allah ya amsa musu Allah sai ya ce fazuqu bima nasitum liqa yawmikum hadha yau dai ku dan dana azaba azabar da kuka manta gamuwar ku da wannan rana gamuwar ku da wannan azaba a wannan yinin inna nasinakum Allah zai ce mu ma za mu manta ku a gidan wuta a duniya mun tuna muku mun aiko manzo ya gaya muku amma sai kuka manta to yau kuma za mu manta da ku Ubangiji zai ce wazuqu azabal kuldi ko dandane azaba ta dawama bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka aikata a gidan duniya sannan har yanzu kafirai za su ce a wannan aya ta surati Ibrahim kenan rabbana ubangijimu akirna ila ajalin qaribi ka jinkirta mana zuwa wani dan lokaci nujib da'awata kaza mu amsa kiranka wa natabi'u rusula za mu yi koman zanninka sai Allah ya amsa musu a lam takunu aqsamtum min qawlu ai da kun yi rantsuwa kafin wannan lokacin cewa malakum min zawali babu abin da zai gusar da ku wato daga rayuwar ku ta gidan duniya saboda haka a tambaya ta hudu za su fada a cikin surati Fatir Ubangiji yace za ce rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah a fitar da mu a gidan wutan nan a mai da mu duniya kunna na'mal za mu je mu yi aiki mai kyau ghayra alladhi kunna na'mal ba irin aikin da muka yi da ba za mu gyara aiki za mu yi aiki mai kyau za mu bi Allah sai Allah ya amsa musu Allah ya ce musu awalam nu'ammirkum shin a gidan duniyan ba mu raya ku bane ma ya tazakkaru fi man tazakkara ire rayuwar da duk mai daukan wa'azi zai dauki wa'azi waja'akum nadhir kuma mai gargadi yazo muku mai gargadin nan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su malaman suka ce shekarun balaga shekara 18 wasu suka ce shekara 24 wasu suka ce shekara 80 wasu suka ce furfura ake nufi saboda haka malaman da suka ce shekara 18 duk mutumin da Allah ya raya shekara 18 to Allah ya yanke masa uzuri in bai bi Allah ba wani suka ce shekara 24 duk wanda Allah ya raya shekara 24 to Allah ya yanke masa uzuri in bai bi Allah bai da bashi magana a lahira balle kuma shekara 60 balle shekara 80 wasu malaman suka ce furfura wani suka ce kuma alqur'ani wani suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce awalam nu'ammirkum shin ba mu raya ku bane ma ya tazakkaru fi man tazakkara ila rayuwar da dubai daukan wa'azi ya kamata ya dauki wa'azi waja'akum an-nadhir kuma gashi mai gargadi yazo muku saboda haka fazuku ku dan dana azaba famalil zalimin min nasirin yau azalimi bashi da mai taimako to sai tambaya na biyar wanda za su yi wa ubangiji daga nan in Allah ba su amsa kuma babu sauran magana har tashin alki har wato har abada za su ce rabbana galabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman zalim a cikin suratul mu'minina cewa ubangiji galabat alaina shiqwatuna mun yadda rashin arzikin mu ya rinjaye akan mu kafircin mu da muka yi rashin arzikin mu wato ya rinjaye akan mu wa kunna qauman zalim Allah mun yadda cewa mu kan mutane ne wanda suke batattu ubangiji sai ya ba su amsa ubangiji sai ya ce qalaksa fiha wala tukallimuni cewa addanna su a gidan wuta wala tukallimuni kar ku sake mun magana lakiyaye mu daga nan za a danna su a gidan wuta kuma wato har sai illa masha Allah shine wato ubangiji yake cewa wa anzirin nasa ka gargadi mutane yawma yatihimul azabu ranar da azaba za ta zo musu shine ran alkiyama fa yaqulu allazina zalamu wanda suka cuci kansa da kafirci za su ce rabbana akirna ubangiji jinkirta mana man'ame da mu duniya kadan kara mana lokaci ila ajalin karibin zuwa wani dan lokaci nujib da'awata ka zamu amsa kiranka mu kade taka wa natabi rusul kuma zamu yi manzanninka Allah zai ce musu awalam takunu aqasamtum ai mantawa kai ai da ko rantsa mun kabulu kafin wannan lokacin malakum min zawalin cewa wato ba za ma a mutu ba balle ai tashin alkiyama balle kuma wato ai hisabi wato a gidan lahira masakantum
wa zakantum fi masakinil ladina zalamu أو ثم تبين لكم كيف فعلنا بهم فضربنا لكم الأمثال
نعم وبنجي يأتي وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وبنجي يأتي واتو وسكنتم واتو مكزونا دسو في مساكن الذين ظلموا أنفسهم واتو أتكين جدا دجين وأن دسكا توشكان سودا كافرتي دقال أمان دسكا واتو غباتا وتبين لكم كيف فعلنا بهم wato kuma abin ya bayyana muku cewa ai kun gani wato ido da ido yaya muka aikata da su na daga wato azabar da muka yi musu saboda haka ai basu tsere mana ba Allah ya ce wa darabna lakum la ansala muna saba muku misali a cikin wannan alqur'anin amma falam ta'tabiru ku kafire wato ba ku lura dukkan misali Allah madaukakin sarki ya kawo shi alqur'ani illa iyaka idan mutum ya kasa hankaltan abin da alkur'ani yake gaya masa dukkan irin abin da ya kamata a gaya maka a gamsar da kai wato girman Allah a kuma gamsar da kai irin girman da ubangiji ya tanada na azaba ga wanda ya saba masa kuma a gamsar da kai irin girman ni'iman da ubangiji ya tanada ga wanda ya bi masa alkur'ani ya kawo sai dai idan kurin hankalin dan adam shi kuma wato bai hankalci wannan wurin ba ubangiji ya ce wa darabna lakumul amsala hakika mun saba muku misalai a cikin wannan alqur'ani amma falam ta'tabiru ba ku lura ba ku daukan izina wakad makaru
waqad makaru makaruhum wa inna allahi makaruhum wa in kana makaruhum litazula minhu aljibal
ubangiji yace waqad makaru hakika kafirai sun yi makirci wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun shirya masa tarko iri Allah yace waqad makaru makaruhum sun yi makirci wato yayin da suka yi niyyar kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ko su rataye shi ko kuma su kore shi wato a garin su wa inda Allah makaruhum amma wato Allah yana da ilimin duk tarkon da suka yi kuma zai sakanta musu wato a cikin tarkon su wato wa inda Allah makaruhum makircin da suka yi sanin sa yana wajen Allah wato ko kuma sakamakon sa yana wajen Allah wa in kana makaruhum duk da cewa girman makircin da suka dinka shirya manzon Allah da tazula minhu aljibalu kai kace zai ture dutse saboda tsabar wato girman sa mana wato ko la wato girman makircin da suka wato kulla a irin da suka himmantu wajen makircin su yayi tasiri kai kace wato kamar sun himmantu ne domin wato su ture dutse amma duk da haka makircin su ba zai cuci kowa ba sai su wai anan malam yace wal muradu bil jibal huna kila haqiqatuwa wasu suna tsammanin wai asalin dutse ne wasu kuma suka ce a makircin sun shirya ne kamar zai ture wato shari'ar musulunci yadda shari'ar musulunci take da karfi wato sai ubangiji ya kamanta ta da dutse cewa makircin nasu sun shirya shi ne wato dan ya ture shari'ar musulunci ya zama ba musulunci a bayan kasa ba a yi wa Allah bauta to amma kuma wato Allah bai ba su nasara a kai ba saboda haka ubangiji yace fala ta sabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula karanta
fala ta sabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun intiqam
ubangiji yace fala ta sabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula kada ka zaci Allah zai saba umannin da yima wato kada ka zaci Allah zai saba alƙawarin da yayi manzanni na taimakon su Allah yayi alƙawari zai taimakawa manzannin sa inna Allah azizun ubangiji kuma mabuwaye ne wato ghalibul la ya'jizu shay'un mai rinjaye ne akan lamarin sa babu abin da yake gajiye da shi subhanahu wataala zun wato zuntiqami wato ma'abucin azaba ne damka ne ga mimman asahu ga wanda wato ya saba masa na'am
yau wato wadaru larabu rabbi wasawa wa rabbillahi alwahidil qadir
na'am ubangiji yace wato ko yawma tubaddalu al-ardu ko tunare yayin da ubangiji subhanahu wataala tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi yake canza kasa ba wannan kasar da aka sani ba was samawatu haka kuma sama ita ma a canza ta yace ranan al-qiyama za a tashi mutane wato akan wata kasa faraqal wato tsaftatacciya kamar da yazo a hadisin Imam al-Bukhari da Muslim Imam Muslim ya rawaito hadisi cewa su ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wato aina nasu yawma idin cewa in an zo filin alkiyama kan akan wannan kasar za a yi tashin alkiyama ne ko ba akan wannan ba da manzon Allah ya ce za a tashi mutane ne akan wata kasa faraqal wato sai za a nade wannan din shine sai sahabban manzon Allah suka ce to in za a nade wannan ne ina mutane za su zauna a wannan ranan manzon Allah ya ce musu a wannan riwayan al-sirati za a dora su akan siradi za a dora su akan siradi amma wadansu malaman kamar da malaman tafsiri suka kawo maganganu malamin shi talafar mufassiruna fi hada tabdil malaman tafsiri da yawa sun yi sabani akan wannan canzawa da ubangiji yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ranar da za a canza kasa wadansu suka ce al-muradu wato za a canza wato za a canza tsarin kasan ne tunda yanzu tana turu da kwari akwai kwari akwai tudu akwai dutsuna akwai kuma inda yake kasar take wato shimfidaddiyar kasa bisat suka ce za a daidaita duwatsu ne tunda ai sahabban manzon Allah sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in alkiyama ta zo tsayawa za a nade kasan nan to yaya za a yi da duwatsu Allah ya kawo sigan asigan tambaya da amsa yace wa yasalunaka anil jibali suna tambayan ka labarin wato dutsuna in azo tashin alkiyama ya za a yi da su sai yace qul yansifu harabi nasfan ga ya musu ubangiji na zai sheke su shekewa fatazuru haqa'an za a bar kasar a shimfide la tarafiya ki wajen wala amtan ba za ka ga mun tudu da kwari ba za a nike dutsunan ma mun gane ko wa aya ya fada cikin suratul qari'a ko yawa me yake cewa cikin suratul qari'a
fatakuna
jibal ka ilmin manfush duwatsin za suna yawo a sama kal'in manfush kamar audiga da aka kade aka cire dan cikin menene sunan dan
anguriya
audiga da aka cire anguriya kagan batar nauyi dama dan ne yake sa ta nauyi to in batar nauyi kamar yanzu dauki audiga rimi in kwansan nan ya fashi ai kaga duk yawo suke to yadda kaga yadda audiga rimi nan take bazuwa haka duwar wutsin za su rika bazuwa wannan ya bigi wannan duk sai su riddige wato sun zama gari sun baji shi yasa yace qul yansifu harabi nasfan ubangiji na zai shekar da su shekarwa sai a bar kasar wato la tarafiya yi wajen wala amtan babu tudu babu wani gangare to shine yake a wannan malaman tafsirin suka ce Allah zai daidaita kasar ne wato za a cire bishiyoyi a cire dutsuna a shekar da ruwan kogi a tafiyar da taurari rana da wata duk ai kusur a kisfe su dukka wato duniyar ta zama babu wani abu to wato za a canza zatin kasar ne ba wai kasar ce yanzu gidanka in yanzu gidanka yadda aka san kofar gidanka sai ka zo sai ka bude kofar gidanka sai ka canza kofar gidanka ka canza ginin kai wani dakin baki kai wani shago kai wani taraka kai wani menene ai dai gidan ne yawa amma kowa zai zo gidan nan ya canza kamar ba shi ba bako in yazo ma in yazo yana neman gidan sai ya wuce ya sai ni gidan wani nake nema sai an dawo da shi to irin wannan canjin ne suka ce wadansu malaman kuma suka ce a Allah zai canza kasar ne da wata kasa fara za a kawo wata kasa ne fara a shimfida wadda take faraqal wato kamar wato zinariya wato wadda ba taba zubar da jini a kayinta ba za a canza sama ma a kawo wata sama wato ta zinariya ita kasar ta azurfa saman kuma ta zinariya wadansu malaman suka ce wato wadansu malaman tafsirin suka ce akan siradi za a je kamar da shi mai jalale ne ya kawo kan siradi za a tara mutane mun gane ko yawa wadan shine wato za a aje su akan wato doren wuta jahannama wadan suka ce za a aje su a cikin wani duhu ne wato kafin a tashin alkiyama din wasu ka ce a za a tara mutane gaba daya a tafin wani mala'ika guda daya wato gaba daya za a tara su shi yana saman duniya ta daya to gashi ne dai maganganun malamai ne da dama akan ina za a tara mutane tunda ubangiji yace yawma tubaddalu ardu ghayra al-ardi ranan da za a canza kasa ba wannan kasar da ka sani ba was samawati ita ma saman a canza ta wa barzu lillahi al-wahid al-qahar wato a ranar da mutane duk za su fito a cikin kaburburan su barazu duk kowa zai fito ya nufi ina zai nufi inda wato yake jin kira zai nufi inda yake jin kira za su nufi wato wajen ubangiji wanda yake alkaharu wanda yake wato mai rinjaye mun gane ko a ranar da wato in mala'ika ya busar kafo kowa zai fito a cikin kabarin sa kowa in ya fito mala'ika zai na kira yake zai kira yake wato ya ku kasa suwa wanda ku diddige a cikin kasa ya ku fatu da kuka lalace a kasa ya ku jijiyoyi da kuka narke a kasa ya kaza yana kiran bangarori na jikin mutum ku haɗu wato ku amsa kiran ubangijin halitta zuwa ga filin wato sakamako to kowa zai fito a cikin kabarin sa ya fito ya rika yin bin yana neman inda wannan muryar take kuma muryar nan zaka ji ta ko ina saboda haka zaka a lokacin da kai kake yin nan wani kuma zaka ga nan yake yiwa yake neman muryar kuma kowa baya saurarawa dan uwansa wani nan yake kowa zai fito wato a dimoce shi yasa ubangiji yake mutane za su fito sira'an wato a burkice yake cewa kamar wato farar dango kalfarashin mabasus mutane za su fito a cikin kaburburan su kalfarashin mabasus kamar fara kagan fara in ta tashi nan wannan ta yi nan wannan ta yi nan wannan ta yi nan kowa da inda yake yi saboda haka Allah ya ce wa barzu lillahi alwahid alqahar mutane za su fita zuwa ga Allah makadaici alqahar wanda yake wato mai rinjaye wa taral mujrimina
yawma yadhum muqarranina fil asfad
sarabiluhum
min gadranin wa taghiya wujuha hum an-nar
na'am
lajazallahu kullu nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab
na'am ubangiji yake cewa wataral mujrimina a ranan za ga kafirai a wannan rana muqarranina fil asfadi an kawo kowane kafiri an sa masa kamar dan wuya fil asfad asfad wato kukumi ne wato a jawo hannun mutum hannun dama a sa shi ta gefen wuyan hagu hannun hagu a sa shi ta gefen wuyan dama ta daman gefen wuya haka a daure ta can baya wato ayo mutum kukumi shi kadai yana tafiya yana faduwa domin tsarin da halitta ubangiji ya halitta dan adam idan hannayensa ba sa balas suna tafiya faduwa a gurin mutum ba wani abu bane saboda haka za a ja hannayen a nade su a bayan wuyan su wato sai a daure Allah ya ce a wannan rana kafire za su zo wato muqarrani da fil asfadi an daure su da maruruwa sarabiluhum suturar da take jikinsu rigunansu da wandunansu min katrani wato na farar wuta ne mun san farar wuta ta makera ko yawa wato wata sutura ce wadda take saurin kamuwa da wuta take saurin cin wuta mun gane ko domin ita farar wuta in kai kusa da tsananin zafin rana ma sai sa wuta ta tashi Allah ya ce wa taksha wujuhuhum an-nar wuta tana cin jikinsu kuma ta lullube wato idanuwansu Allah ya yi musu haka ne liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat a wannan rana domin Allah ya yi wa kowace rai sakayyar abin da ta aikata a gidan duniya na alkhairi ko na sharri adil laifi babu abin da ubangiji subhanahu wataala ya ki irin hada shi da bauta hada shi da wani a wajen bauta ka hada shi da abokin halittarsa a wajen bauta shine wato saban da Allah ya alkawari duk wanda ya mutu da shi yayi baran-baran da gafaran ubangiji amma duk wani sabo Allah madaukakin sarki zai iya gafarta wa mutum gurgurdan abin da ya niya shirka ita tashin hankalinta manzon Allah ya ce yadda mutum ba zai gane wato tafiyar turuwa akan dutse a cikin dufin dare, haka ba zai gane da shirka za ta shiga cikin aikin sa ba, sai dai neman taimakon Allah. Wannan ana magana masu imanin ne. A ce maka turuwa ta yi tafiya akan dutse kuma da daddare, da safe a ce ka zo ka nuna kafar, to kaga shi yasa kullun ake bukata bawa ya zama tsakaninsa da Ubangijinsa tuba. Ba sai ka gano kai laifi ba, ko ka gano ko baka, dan tuba malamai suka ce tuba kansa ibada ne. Kai ta tuba wa Allah wai ba wai sai kai laifi ba, tunda ai in laifi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi isma Allah ya kiyaye shi, kuma wanda inda zai yi laifin ma a kaddara da wanda ya baya da wanda ya gaba inda zai yi ma bayan isma ta sa Allah ya ce ya gafarta masa. To amma duk da haka yake cewa ni ina tuba wa Allah a kullun sau 70, a kullun sau 100, ko kuma kullun ina tuba wa Allah sama da sau 70. Saboda haka shirka mummunan laifi ne. Shi yasa duk wanda suka mutu da shirka a ranar lahira aikinsu ya baci, kuma za su zo gaban Allah a daure. Ubangiji ya ce inna Allaha sari'ul hisabi, Allah mai gaggawar hisabi ne, domin an ce zai yi wa mutane hisabi wato a gurgurdan rabin rana, wato a ranakun duniya, amma wannan mumine ne za su ga wannan din. Haza balagun linnasi,
haza balagun linnasi walinzaru bihi waliyalamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkara ulul albab.
Ubangiji yana jan kunnan mu, Allah yana jan kunnan mu. Allah ya ce haza balagun linnasi, wannan alkurani da muka saukar wato wa'azi ne da ake isarwa mutane. Waliyunziru bihi, an kuma saukar da shi wa mutane ne, an gargade su su ma kuma su gargadi na bayan su. Waliyalamu, kuma lalle mutane su sani cewa annama huwa ilahun wahidun, Ubangiji subhanahu wataala shine Ubangiji makadaici. Waliyadhakkara ulul albabi, lalle masu hankali kuma su dauki wa'azi akan wannan. Kada mutum ya je ya bauta wani Allah ranar lahira, ya zo yana roƙon Allah ya mai da shi duniya, wato zai gyara aikinsa. Na'am.
Suratul Hijri makkiyatun wa 99 aya.
Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Na'am.
Alif Lam Ra.
Na'am.
Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin.
Na'am. Wannan sura sunanta Suratul Hijri, ita ce sura ta 15 a cikin jerin surorinmu na Alkur'ani. In ka kirgo, in ka dauko kirgensa daga cikin suratul Baqara. Amma a wajen sauka ita ce sura ta 52.
Na'am.
A wajen sauka ita ce sura ta 52. An saukar da ita bayan suratul Yusuf, kafin suratul An'ami. Daga suratul Yusuf sai suratul Hijri sai suratul An'ami. Sannan wannan sura a Makka aka saukar da ita in banda wasu ayoyi da ba su wuce guda uku ba, bisa sabanin malaman tafsiri da suka je waɗannan a Madina aka saukar da su. Kuma babban jigo abinda wannan sura take karantarwa, tana nuna matsayin mai fada da gaskiya, yawa makomar mai fada da gaskiya, da nuna cewa gaskiya ita ce take cin nasara a duk lokacin da suka buga tsakanin gaskiya da ƙarya. Kuma har yanzu tana nuna falalan Alkur'ani mai tsarki da kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan sura a Makka aka sauka da ita tana da aya 99. Na'am, ka karanta?
A
Ubangiji ya bude wannan sura da yadda yake bude surori ire-irenta da kuraman bakake. An bude ta da wato bakaken Alif Lam Ra. Waɗannan bakake Allah shi ya san fassara su. Tilka ayatul kitabi, waɗannan ayoyin littafi ne na Alkur'ani, wato wa Qur'anin mubinin, kuma wato Alkur'ani ne wanda yake mai bayani, wanda yake bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya, yake kuma bambancewa wato tsakanin wato gyara da kuma ɓarna. Rubama
ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
Ubangiji ya ce, wato ko ka ce rubama, kai ta shididi, kai karfi akan badin, ko rubama kai ta kafifi kenan, ka dauke karfin. Ubangiji ya ce sau da yawa ya waddu alladhina kafaru, kafirai suna guri ranar alkiyama, in san ga halin da suke ciki da halin da mu'mini suke ciki sai su guri laukano musulmi ne ina ma da duniya su ma san musulunta ina ma da sun yi musulunci aka ce wai rubba inna litakasiri ne fa innahu yakasiru tamanni zalika domin za su ta guri ina ma da a gidan duniya wato sun su ma sun musulunta mun gane ko wakila litakalili wasu ka ce a takalili ne karantawa ne final ahwal tadahashu fala yafiquna hatta yatamannu saboda halin da suka tsinci kansu hali ne tashin hankali wannan da suka tsinci kansu a cikin halin musiba shine za su gori ina ma da a gidan duniya da sun zama wato musulmai su ma
zarhum yakulu wa yatamattu wa yulhimu lamal fa sawfa ya'lamun
wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada wani hadisi yake cewa farkon wannan al'umma din sun tsira ta hanyar yaqini da gudun duniya mutanen da suna da yaqini suna da kuma gudun duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a al'ummar da suka zo kafin sa yake fada yake cewa al'ummar farko wato sun tsira a dalilin yaqinin su da gudun duniyar su ko kuma aka gara maka fassara da sabon manzon Allah din yaqinin su yadda su da Allah a cikin kowane lamari da kuma gudun duniyar su wato wannan shi ya tsayartar da su sannan na ƙarshe kuma sun halaka a dalilin ruwa da kuma guri ruwa da kuma wato guri kuma ka auna al'umma ka auna rayuwar musulmi a yau sannan ka auna rayuwar sahabban manzon Allah da ubangiji ya taya basu a cikin alqur'ani game da yadda suke wato kyauta suke alheri Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa mutum bashi ma za a bashi amma zai tuno dan uwansa ya ce yanzu kila wane shi yana nan gara ma ni na samu na ci jiya shi kila shi jiyan ma bai ci ba kuma yau ma bashi da abin da zai ci ku dauki wannan ku kai masa Allah ya ba sabon manzon Allah cewa suna fifita wasun su akan kansu koda suna da bukata to kaga yanzu kuma guri ne na atara kamar za a rabauta kuma ba za a rabauta ba sannan har yanzu a rawaito hadisi daga Abi Darda Allah ya yarda da shi yake cewa a wata rana Ali ibn Abi Talib Allah ya yarda shi ya je masallacin Damascus sai je tsaya bakin kofa mutane suna cikin masallacin yace musu ya ahli Damascus ala tasma'una min akilakum nasim yanzu ba ku ji nasihohi daga dan uwana bo da yake mai nasiha wato a gare ku ina man kana qablakum mutanen da suka zo kafin ku kanu yajma'una kathiran wa yabununa mushayyadan wa ya'maluna ba'idan su sukan tara abu da yawa wato amma yawanci suna gina lahirar su ne da shi za su tara amma duk za su gina wato lahirar su da su suna wato nisanta ga barin guri saboda haka sai suka wayi gari duk abinda suka tara wato sai ya zama musu haske saboda sun tara kuma sun yi aikin alheri da shi yace amma yanzu an wayi gari tun zamanin sayyidina alifa yace mutane suna tarawa suna tarewa yace to yawa-yawan abinda za su tara halaka zai zama musu ba za su gina kaburburan su da su ba saboda haka yi jan hankali game da wato rage guri da kuma wato gina lahirar mutum ubangiji ya ce zarhum a bar kafiran nan da suke guri a lahira in sun ga azaba za ce ina ma da sun zama musulmai Allah ya ce ku bar su ya'kulu su yi ta ci suna sha wa yatamattu suna jin daɗi a gidan duniya wa yulhihimul amalu su bari guri ya wato su shagaltu da yawan gure sa gure ce shine bitul umri su zama gurin su nisan kwana da tsawon rayuwa ba wato imani da aiki mai kyau ba Allah ya ce fa sawfa ya'lamuna da sanin za su san karshen lamarin su amma an ce wannan tun kafin wato umurce shi da yake su ne Allah ya ce wama halakana min qaryati
lillahi wa laa ma tadriku min ummati ma dalaha wa ma yastakbirun
Ubangiji yake cewa wato wa ma halakna min qaryatin illa wal hakitabu ba mu haka halakar ba daga cikin wato alqarya yana nufin mutanen alqarya ba mu halakar da waɗansu mutanen alqarya ba illa wal hakitabun face ubangiji ya sa musu ajali ma'lumun sananne sai an sa musu ajali kenan ashe wannan al'umma din ma in ba ta bi Allah ba Allah madaukakin sarki zai sa mata ajali na halakarwa in ajalin kuma yazo ba za a saurara musu ba Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu kuma al'ummar da za ta wuce ajalinta wa ma yasta'kirun kuma ba za su jinkirce ba idan lokacin mutuwar ka yazo ba za ka kara maka ko da kiftawar idanu ba haka kuma dan ba a san ka an damu ka mutu in lokacin mutuwar ka bai zo ba haka za a barka saboda haka mutun ya bi Allah kudu ya bi Allah babu wani mai barazana da zai maka barazana dauka ranka sai ran da Allah madaukakin sarki yanka maka ran nan naka zai tafi saboda haka ka bi Allah shine kurin mafita karkaji tsoron kowa a wajen bin Allah domin Allah shi yanka maka rayuwa mutum zai yi azabtar da kai amma bai sai raba ka da ranka ba bai sai raba ka da ranka ba sai ranar da Allah ya ce ran za ta fita zai iya yiwuwa shine sanadi amma bai isa ya gaggauta maka mutuwa lokacin ka bai yi ba kuma duk gatar ka da shi bai isa dan ya tsane ka yau ya hallaka ka ba a ya kara maka kwanaki ba duk gatar ka da shi bai isa dan yana son ka ya kara maka kwanaki ba zai iya maka abubuwan jin dadi ya maka duk abin da zai maka na jin dadi ka ji dadin amma kuma in lokacin nan yayi to dole ka zaka tafi saboda haka ubangiji yake cewa ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu al'umma da ta isa ta tsere wa lokacinta wa ma ya sakiruna ko ta jinkirta gaban lokacinta Allah ya aiko mala'ika mutuwa mutum ya ce ba zai ji shi ba bai isa ba sai lokaci yayi za a aiko sannan in aiko kuma babu jinkiri
waqalu ya allazi nuzila alayhi dhikr innaka la majnun
law ma tatina
bil malaikati yan kunta min as-sadiqin ma tanazzala al malaikatu illa bil haqq wa ma kanu idha munzirin
ubangiji yace ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikr ya kai wanda aka saukar maka da wannan ambato shine alqur'ani wato abinda suke giya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san sunan nasa ma amma a kira sunan sa ma wato kamar an girmama shi wato sai a ce wai ya ayyuhal ladina nuzila alaihi dhikr ya kai wanda aka saukar maka wannan ambaton su wai rayawa suke ba su yadda cewa ai tabbatacce Allah ne ya saukar masa da alqur'anin ba wai sai su ce masa innaka la majnun lalle kai wato ka samu zautuwa a cikin hankalinka suna jinginawa haukawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce a daina bautar gunki a zuwa bautawa Allah suka ce law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqina me yasa ba za ka zo mana da mala'ika ko mala'iku ba in gaskiya kake cikin maganar ka cewa wai Allah ne ya aiko kai annabi ne wai na hadhal qur'anu min indillah wai kuma wannan alqur'ani daga wajen Allah ne Allah ya ce ma tanazzalul mala'ikatu illa bil haqq mala'iku ba sa sauka he da gaskiya mala'iku ba sa sauka sai da gaskiya ma'ana sai lokacin da ubangiji ya niyyar halaka al'umma wanda ke kafirci to lokacin mala'iku za su sauka shine ma'ana illa bil haqqi ma'ana illa bil azabi ba za su sauka ba he da azaba wa ma kanu idan munzirin sannan kuma mala'iku ba su kasance ba a yayin saukar azaba munzirina suna ma saurar da zaran an ce zai su zartar za su zartar take saboda haka zancan neman wato manzon Allah ya zo da mala'ika ko ba zo da mala'ika ba abinda aka zo aka aiko shi ya fada ya gaya mu kuma ya rage na kushe mai wa'azi da ma nasu fada ne baya tilastawa mutane wajen bi amma da in ya fada shi din ya kubuta don in bai fada ba to da shi da mutanen kuma sun halaka ai dalilin da yasa ubangiji wato ya azaba a mutanen wato annabi dauda kenan ko annabi dauda da mutanen isa dan maryama saboda lokacin da malaman su suka ga mutanen su akan barna ba su musu wa'azi ba sai suka yi shuru bane kisa aka ce mutanen sun kashi uku ne wa'annan sun goyi bayan barna waɗannan kuma suka ce Allah ya hana mu ba za mu yi ba, amma babu ruwanmu, in kun yi in ba ku yi ba na ku, mu dai ba ruwanmu. Suka ja bakin suka yi shiru, waɗannan kuma suka yi musu wa'azi. To Ubangiji sai ya tsayartar da masu wa'azin. Waɗannan kuwa da suka ga ɓarnar suka yi shiru, su ba su aika ba, ba su aikata ba. Sai Allah ya ɗauki zuciyar mujirman masu yin ɓarnar, sai ya bigi zuciyar masu yin shiru, ba su yi wa'azi a kan a daina ɓarnar ba. Wato duka kuma sai Allah ya halaka su gaba ɗaya. Saboda haka shi mai wa'azi nasa wa'azi ne, sannan mai yin hisabi kuma Allah ne. Saboda haka shi yasa annan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, wato in azabar ta taya sauka, mu masu sauraro ne. Allah maɗaukacin sarki shi ne in ya ga dama zai sauka da azaba, domin umarni za a yi wa mala'ikun kurin ku je ku zartar su, kuma sai zai zartar. Shi yasa Allah ya ce ma tanazzalu mala'ikatu ila bilhaq, mala'iku ba su sauka sai a wajen saukar da azaba. Wa ma kanu idzan munzirin, lallai wato a lokacin sauka mu ba mu kasance ba sai masu sauraro, mu namu zuba ido ne. Mai izinin a saukar Allah ne, mai sawa su saukar mala'iku ne, mu namu ido ne.
Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
Ubangiji yace inna nahnu nazzalna adh-dhikra, mu muka saukar da wannan alqur'ani, wa inna lahu lahafizun, mu muka dauki nauyi, wato zamu kare shi, wato zamu kare alqur'anin, wato bayan mun saukar da shi din kenan. An ce Allah ne ya alƙori da kansa zai kare alqur'ani, shi yasa alqur'anin wato ya zama Ubangiji ya kare shi. Amma in ban da shi ba, duk littattafan da Allah ya saukar, wato za su iya cin karo da barna. Saboda me? Saboda Allah bai yi alƙori wato zai kare littattafan da ya saukar din ba. Malam ya ce walaysa inzalihi bidha'amika kama taqaru, da Allah ya ce mu muka saukar da ambato kuma za mu kare shi, kenan ashe nuna wa kafirai ne cewa su sani to alqur'anin nan Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma rabinsa yana hannun Allah, ya yi alƙori kuma zai kare shi. Saboda haka duk irin yadda mutum ya yi ya taka birki ko ya likita alƙur'ani, wallahi ba zai ci nasara ba, domin Allah ya yi alƙawari wato zai kare shi. Malam ya ce haisu ja'alahu mu'jiza lilbashari, domin Allah ya sanya wannan alƙur'ani mu'jiza ne wato ga ɗan adam. Mughayyira likalamihi, alƙur'ani cikin maganganunsa akwai ababe na mu'jiza. Banda alqur'ani babu littafin da zaka dauke shi ka karanta shi sau daya ka memeta na uku sai ka ji ya fita kanka, sai ka ji ya fita kanka komai dadin labarin da yake cikin wannan littafin. Indai ka karanta, ka zo kana karanta, to in ka zo na uku sai ga hankalin ka baya kansa. Amma in mu dube yadda muke karanta Fatiha a kullum aqalla a kullum zaka yi sallah sau biyar din nan zaka karanta Fatiha kusan kafa 17, kusan 17. Sallan asubahi ka karanta sau biyu, sallan azahar da al'asar in ka hada da na asubahi ka karanta sau 10, magariba da isha'i sau 7. Wannan na farilla ne da aka wajabta maka, baka dauko rakatan alfajr ba, baka dauko sallan walha ba in kana yi, baka dauko nafilfilin kafin azahar ba, nafilfilin bayan azahar, nafilfilin kafin la'asar, nafilfilin bayan magariba, nafilfilin kafin isha, nafilfilin bayan isha, nafilfilin dare. To kaga, amma duk san da kake karanta Fatiha nan sai ka ji lokacin take dade dadi a ranka. To kaga mu'jiza na alqur'ani kenan, san da karin gume shi kake karanta sannan kake dade jin dadin sa. To kaga in ba alqur'ani ba, babu wanda zaka samu wannan. Saboda haka alqur'ani shi babu barna a cikin lamarinsa, la yatihi albatil, barna ba ta zuwa masa in bai ne dai ta gaba, wala min kalbi ko ta baya, babu wanda ya sai tunkara alqurani, Allah ya riga ya kiyaye shi. Ubangiji ya ce tanzilun min hakimin hamid. Saboda haka tsawon zamani alqurani sai dai ya tabin hannu, amma yadda Allah ya saukar da shi din nan, haka har duniya ta tashi haka zai zauna. Mun gane ko? Kuma Allah ya zaɓa a cikin mutanensa, bayinsa, waɗanda ya hore musu hidimar alƙur'anin, su kullum hidimar alƙur'anin ne a gabansu. Su haddace shi, su riƙa rubuta shi, su riƙa karantar da mutane shi. Ya ware su wannan, ya zaɓa musu aikin, shi suka zaɓa. A daidai lokacin da mutane suna ta shiga kasuwa, suna gine-gine, suna motoci, suna kaza, su kuma wayannan sun hakura sun zauna su hidima suke wa alqurani kwanaki an ita yawo da hutan wani dattijo a jahar Kano mutumin da aka ce shekarar sa 82 yana rubutun alqurani da hannunsa kuma har a lokacin ma dan hutan sa yana rubutun Allah ya bar masa idan sa garau shekara 82 ya rubuta alqurani kusan 2000 da wani abu Allah ya hore masa yana tarbutun sa to kaga wannan haka Allah yake zaben bayan sa yasa su wannan hidiman ne wannan hidima ce to saboda haka sabanin saurin ta tafi da Allah saukar Allah bai alƙawari zai kiyaye shi yasa littafin linjina bible shi yasa yake cike da ƙarerayi shi yasa haka littafin attaura old testament da new testament suke cike da ƙarerayi saboda Allah bai alƙawari zai kiyaye su ba lokacin da Allah ya soke su ya soke amfani da su a lokacin da aka saukar da alqur'ani amfani da su kamar tsofin kudi ne lokacin da gwamnati ta bude sabon kudi tace wannan kudi ya zuga ya zama tsofin kudi to kaga an ka rike shi ma ka rike aikin banza to tun daga lokacin nan tun a lokacin ma kafin zuwa manzo Allah a lokacin ma sun yi masa cushen abubuwa da yawa a ciki to amma dai alqur'ani Allah ya kiyaye shi saboda haka mun yi wa Allah godiya to ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye mana littafin da ya saukar wa annabi mu kuma a zamanin mu Allah ya kara mana daukaka a dalilin alqur'ani daga darsan namin qablika
wa daga darsan namin qablika fihi illaqwalin wa ma yatihi min rasuli illa kanu bihi yazharun
ubangiji yace wa daga darsan namin qablika hakika mun aiko kafin ka ya rasulullahi rusulan manzani fi shi'il awwalin a cikin wato jama'ar farko a jama'ar farko ma mun aiko manzani wa ma yatihi min rasulin babu manzo da zai zo wa wayannan jama'ar farkon illa kanu bi yasaziuna face suna masa izgilanci kamar da kai ma mutanen ka suke maka wato izgilanci an ce wannan tasliya ne gare shi sallallahu alaihi wasallam ana bashi wato hakuri ne kazalika nasluku
fi qulubil mujrimin la yu'minuna bi wa qad khalat sunnatul awwalin
Allah ya ce kazalika misalin yadda muka shigar azukatan wanda suke ƙaryata manzannin su su rika yi wa wato annabawan su izgilanci wato haka na wato nasluku fi qulubil mujrimina muke sanya shi a wato azukatan kafirai saboda haka su ma za su irin aiki irin na wayancan kafiran la yu'minuna bihi bukan ba sa imani da alqur'ani ko da annabin wa gharkal sunnatul awwalina kuma sunnar Allah wato a cikin su wajen azabtar da su saboda ƙaryata manzanni wato ta gabata wato su ma abinda Allah ya musu tanadin kenan kuma Allah ya azabtar da su a Badar ya azabtar da su a Ghazwatul Ahzab walau fatahna alaihim
walau fatahna alaihim baba min as-samai fa zallu fihi yarudun
wato ana nufin wal mala yace wal ma'ana fatahna babu sama'i li ha'ula al-mushrikina ubangiji yace za mu bude kofofin sama ga wayannan mushrikan walau saidu ila as-samai wa ra'u aza'iba halqalu da za mu ba su dama ba dai ana so su imani bane ayi da suke neman a ba su aya Allah ya ce da za mu bude musu kofar sama kuma mai musu matakala ko lifta tun daga ƙasa su hau sama su je su ga abubuwa na mamaki rundunar da Ubangiji ya saka a cikin wato sararin samaniya ko kuma wato su ga abinda Allah ya tana dawa sama nan daga mala'iku cewa wato laqalu da anan din ma in sun za ce wato sakirat absaruna za ce asiri akai mana ma'ana laqalu sukirat absaruna za su ce asiri akai mana inda yanzu misalin da suke cewa Allah ya turo mala'ika in yana so ya zo yana bin manzon Allah duk inda yace jama'a ku yi imani da ni ku bi ni manzon Allah ne Allah ya ko ni za mala'ikan zai ce eh gaskiya ne shine Ubangiji yace to ba da ma ba turo mala'ikan ba da za a yi musu ma matakala ko lifta su hau sama su je su ga ababan mamaki na halittar mu da rundunar mu wato a cikin sararin samaniya wallahi da qalu inna ma sukirat absaruna za su ce a tsiri akai mana ai ga yadda mutanen annabi Musa ma sai gaya masa ko shine ma da yake cewa wato da za mu yaye musu an absarul kuffari mu bude idanun kafirai hijabin da Allah ya sa musu na daga abubuwan da aka yi musu shamaki ba za su gani ba yace da za mu yaye musu wannan shamakin sannan mu bude musu kofofin sama su ga mala'iku da suke hawa suke sauka da umarnin Ubangiji za su ce inna ma sukirat absaruna musiri akai mana wato ana nuna mana wani abu ne gurin ana takahili da hankalin mu ma'ana wato Allah yace wato walau fatahana alaihim baban minas sama'i da za mu bude musu kofa ta sama fazallu fihi ya arjuna wato siga yadda mala'iku suke hawa suke sauka laqalu za ce inna ma sukirat absaruna amana sihiri ne wato an amana sihiri ne an tushe mana ganin mu bal nahnu qaum mashurun mu mutane ne wanda akai akai mana takayili aka dauke mana hankalin mu ai abin da muke gani ba gaskiya bane
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
وبنجي يجي ولقد جعلنا في السماء بروجا حقيقة من سنيا أتكين سمانا واتو بروجا تولاري بروجي بري ما سوقين تولاري وداغو مشابيو واتو شيني الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والأقرب والقوس والجدي والدلوي والدلوي والهوت وهي منازل الكواكب السبع شيني واتو واتو برجي ني مسوكان تورالي ني واتو غدا باكوي واكوي سياره ita kuma marika wato tana da alhamlu da alaqrab zahra tana da thawr tana da mizan da atari tana da jawza tana da sumbula da shi kuma wata yana da sirdan ita kuma rana tana da al-asad da al-mustari walahu al-qaws wal-hutu wa zadu wannan masaukai ne na taurari wato ilimi ne na sanin masaukan wato taurari burji burjin su inda Allah madaukakin sarki ya musu ubangiji yace wa zayyanaha wato sai muka kawata sama din da taurari lin nazili na ga mai kallo lokacin da babu hadiri wato in ya daya kai sama za ka ga taurari wato sun yi wa saman fitillu Allah ya ce wa fiznaha sai muka kiyaye saman min kulli shaytanir rajim daga dukan shaydan wanda yake wato jefaffe shine marjum
illa man istaraka sam'a fa'adahu yahubun mubin
wane ne ba mu kiyaye shi ba illa man istaraka sam'a sai dai aljanin da yake zuwa ya satar ji ya ji mala'ik magana mala'iku ya zo ya ga yawa bokaye na'am ubangiji ya ce fa'ad ba'u shahabu mubin sai tauraro mabayyani sai ya bi shi shine yadda zaka irin yula din nan tauraro ya mai haske mai tarzazan na aje foshi tar ya kama da wuta to aljanu yake jefiwa an ce lokacin da aka haifa annabi Isa alayhi salam wato suna hawa sama amma iyakacin su sama ta biyu ne da kafin haifuwar annabi Isa suna hawa har kusan sama ta bakwai to amma lokacin da aka haifa annabi Isa sai aka tare musu ba sa wuce sama ta biyu sai su dawo amma da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka rufe musu kofofin sama ma gaba daya wato sai zama ba su hawa shine ubangiji yake cewa illa man istaraka sama sai aljannin da yaje ya sata ji fa ba wa shahabu mubin sai tauraro ma bayani sai bi sai kone shi
walarda madadnaha walqina biha rawasiya wa ambatna biha min kulli shay'in mawdun
ubangiji yace walarda ga kasa madadnaha mun shimfida ta walqina biha rawasiya mun jefa mata duwar wasu manya sawabitun li Allah ta taharaka biha liya domin kar kasanta girgiza wato wa ambatna biha min kulli shay'in mawdun sannan muka tsirar wato a cikin kasa min kulli shay'in kowane irin dangin wato dan itace mauzunin wanda ubangiji ya kaddara shi shine makadur kenan abinda muka kaddara wato dan itace kowanne da irin yawansa da irin wato dadin sa da irin kuma yadda wato halittar sa take da ababan da yake bukata wani na wata ciyawa ce ta gururuwa gurin da ake samu mamako ruwan sama da yawa kamar kurmi wata kuma ciyawa ce ta sahara wanda ba ta bukatar ruwan sama mai yawa wani tafaddada mai daci wata tafaddada wanda yake mai zaki wani mai bauri wani mai tsami wata tafaddadan da za a iya ajiye shi ya dade wato wata kuma tafaddadan da ba dama ka ajiye shi ya dade dole sai dai a amfani da shi wani ayi amfani da ganyen wani ayi amfani da itacen wani ayi amfani da wato fudar wani ayi amfani da dan shine wato mauzun din kowanne Allah ya kaddara shi gurgurdan halittar sa da gurgurdan amfanin sa da gurgurdan yadda rayuwar sa kuma take na'am ja'alna lakum
wa ja'alna lakum fiha ma'ayish
na'am
wa mallakum lahu miradqi
ubangiji yace wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha sai muka sanya muku abinci a cikin wannan dan itacen da Allah yace wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun da muka tsarar muku wato a cikin kasa dangin dan itace wa ja'alna lakum fiha ma'ayish sai muka sanya muku abincin ku a cikin wannan abin wato a jikin kwayar da kuma to dan itacen da kuma to abinda kwa shuka ta fitar sannan wa mallasum lahu biradikina dan sannan mun sanya muku mallasum biradikina wato mallasum lahu biradikina wato wani nau'in abinci wato da ba ku kuke arzuta su ba sai muka ba ku har bayi muka ba ku bayi Allah ya mallaka maka bawa to da kai da bawan duk abincin sa hannun Allah yake ko Allah ya ce wa ma min dabbatin fi radi ila Allah rizquha babu wata dabba mere mai dunduke a ban kasa face arzikinta a wajen Allah yake amma kai din kana bawa kuma duk sai Allah ya mallaka maka wani kai ma kana cewa bawa na Allah yana cewa bayi na kai ma kuma kana cewa bawanka bawanka mun gane ko to wannan shine wa mallasum lahu bi radiqina Allah ya ba ku wasu wanda ba ku kuke arzuta su ba mun gane ko kamar kuma wato dabbobin ni'ima yawa to duk Allah ne yake azuta su mun gane ko wa in min shay'in
wa in
muna neman gaban kwana
to za daga nan
shi to sai mu kwana nan din ma nan din ma gaban kwana ne insha Allah to za mu tsaya nan insha Allah abinda muka karanta daidai muna roko Allah ya karba mana ya ba mu lada muna mu kuskure muna roko Allah ya gafarta mana.